أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. baya haka barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka don ci gaba da karatunmu na Umdatul Ahkam wallafa wa Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. yau shine majlisinmu na 51 a cikin wannan littafin. muna 7 ga watan Muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1443 wanda yake daidai da 16 ga watan 8 a kalandar Bature 2021. idan ba a manta ba mun tsaya a babi wanda yake mana bayani akan awafi da ladabbanci. yau da ikon Allah za mu ci gaba da muna a cikin babin muke a cikin shi muka kwana. za mu tashi hadisi na 222. قال يتسوى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 13 أشواط. وانا حديث إمام البخاري يهو ترشي أتكين إن كانت تلتهم شيء أتكين كتاب الحج باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل 3. باب يوان ديكي مانا بياني أكن شاف حجر الأسود شيني الركن wanda da kwai hajarul aswad a jikin shi mutum idan lokacin da zai fara tawafi ya shahe shi ko kuma ya sumbace shi lokacin da ya gabato garin Makka lokacin da zai fara tawafin shi kuma da sassaka da yake yi ke waya guda uku. juz'i na biyu shahi na 150 hadisi mai lamba ta 1603. haka shi ma Imam Muslim ya wutar da hadisin nan a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabul hajj babu ihlalu min haythu tanba'isu rahila babi wanda yake mana bayani akan yin ihlali lokacin da daga inda dabbarka take farawa daga inda dabbarka ta tsaya kenan lokacin da mutum zai fara tawafi in a saman dabba yake kenan zai fara ne daga nan الحجر الأسود. جزء نهود شاهي نترى حديث ملنبات دبودة دريدة دا 80 دباقوين حديث نوان دا أكساموش دا عبد الله بن عمر ويرداء الله اشتبت أغريش يكتوى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ناغ منزان الله مثيرا دا أمنت الله اشتبت أغريش لوكة دي إسو غرم مكة إذا استلم الركن الأسود لوكة دا yana shafa ar-rukn al-aswad shine al-hajar al-aswad gimshiki wanda yake jikin shi a dukkan da kai al-hajar al-aswad manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana shafa shi awwalu ma yatub lokacin da zai fara yin tawafin shi kenan yana zawwa ya shahe shi ko kuma ya sumbace shi yahbu 13 ashwat bayan shi yana sassaka ke waya guda uku. wannan shine abin da aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana aikatawa kenan lokacin da zai fara tawafin shi yana farawa ne daidai inda ar-ruknul aswad yake farawa daidai inda hajarul aswad yake yana shafa shi ko kuma ya sumbace shi sannan ya kewaya ke waya guda uku yana sassaka. wannan shine abin da Abdullahi bin Umar ya samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Daga cikin abubuwan da zan iya fa'idantuwa da su shine mustahabbancin yin sassaka a kewaya guda uku lokacin da mutum ya zo zai fara yin tawafin shi. Sabanin can abinda hadisi na baya wanda muka karanta, hadisin da yake mara bayani akan lokacin da hadisi Abdullahi bin Abbas, lokacin da mushrikai suka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama damar yayi umara a shekara ta bakwai, kasancewar shekara ta shidda daga hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo garin Makka dan yayi umara, mushrikai basu ba shi damar yayi ba. Aka zo aka yi sulhu, daga kalkashin sulhu akan baki yana iya dawowa amma dai bana baya da intin yayi umara. Shekara ta bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dawo, a lokacin nan mushrikai suke cewa ku dibe su ku gani duk masassara ta cikin garin Madina kai garin Yasrib duk ta buja ciciye su, yanzu ba sa da wani ƙarfi wanda za su iya yin tawafi, suna babu wani ƙarfi a tare da su. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce su yace musu idan sun zo kewaya guda uku su ringa sassaka, shi ba gudu ba kuma shi ba tahiyya ba, kenan sauki sassaka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce su da su yi haka, amma da yace musu lokacin da suka zo tsakankanin ar-ruknul yamani da su yi tahiyya yanda suke so, saboda a lokacin nan sun juya su mushrikan nan ba sa hangen su. To kasancewar wannan ya kasance malumai sun samu sabani kan wannan mas'ala. Shin idan mutum ya zo yana tawafi ya fara daga Hajarul Aswad ya kewayo tsakankanin wannan rukunin da yake tsakankanin Al-Hajarul Aswad da maqamu Ibrahim, mutum yana iya yin tahiyya a nan ko kuma a'a? Kasancewar ga abinda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata a cikin wannan hadisin, wanne zan mu dauka? Wanne ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanne ne wanda yake mafi rinjaye mutum ya kewaya da sassaka kewaya guda uku duk lokacin da ya zai zo tsakankanin Al-Hajarul Aswad da maqamu Ibrahim, wannan intervalin mutum sai ya yi tahiyya? Ko kuma abinda muka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aikata shi zabi? Da yawa daga cikin malamai sun ce akan a'a, ai wannan aikin na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya shahi wancan hukuncin, kasance wancan hukuncin an yi shi ne saboda larura wanda lokacin nan su ma kansu mummunan suna da rauni bangaren jikinsu, kenan saboda a gwada ma su mushrikan lalle tare da mummunai babu rauni, shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurce su da yin haka. Sai dai kuma idan muka koma wurin malaman usul, zan mu gani da kwai ka'ida wadda suke shinhudawa suke bayani duk lokacin da aka samu wada alqawlu muqaddamun ala alfi'l, duk lokacin da shari'a aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya furta yace kaza ka ayi ko kuma ayi kaza, kuma he aka same shi ya aikata wani abu kuma bayan abin da ya wada, to wannan lalle muna gabatar da fadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akan aikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kenan nan fadar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi, manzo Allah ya bada umurni akan idan an zo tsakankanin wannan wurin da wancan wurin, tsakankanin Hajarul Aswad da maqamu Ibrahim, nan mutum yayi tahiyya kada yayi sassaka. Kenan wannan kasancewar fada ce ta manzo Allah, wannan sunna tana nan ma zalla ta qa'ima, har yanzu ana amfani da ita sabanin abinda muka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aikata. Kenan duk lokacin da mutum ya zo zai fara tawafi, zai fara shine daga nan Al-Hajarul Aswad, rukun wanda yake gimshiki wanda yake jikin shi da kai Al-Hajarul Aswad, daga nan mutum zai fara tawafin shi, kuma sunna ta manzo Allah zai shahin shi ne ko kuma ya sumbace shi sannan ya kewaya, kuma idan ya kewayo zai yi sassaka kewaya guda uku lokacin da ya zo tsakankanin wannan rukunin guda biyu na maqamu Ibrahim da Hajarul Aswad. A lokacin nan mutum zai yi tahiyya, kuma idan ya zo daidai inda ya fara daidai na Hajarul Aswad zai daga yayi sassaka ya sake kewayowa, wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma idan muka bibiyi hadisin yana karantar da mu idan an yi kewaya guda uku ana sassaka, kenan nawa suka rage? Kewaya bakwai, kewaya hudu ta yi saura, kenan ita kuma za a yi tahiyya a cikin ta. Nan kasancewar ar-ramlu abinda ake nihi da shi shine sassaka, shi shine kuma al-khaba'u, dukkan su ma'anar su guda daya. Sabanin idan kace ar-ramlu ka yi iskanin mimun din, kenan ya koma riri, wannan yashi wanda muke gani, amma dai ar-ramlu bil fataha kenan shine sassaka, da al-khabaru dukkan su ma'anar su daya. kinan hadisin idan muka diba yana karantar da mu lalle ana yin alkhaba'u ana yin sassaka kewaya guda uku ita kuma tahiyya ayi so uku kuma ana hara tawafi ne daga nan alhajarul aswad ana sumbata shi ko kuma ana shafa shi lokacin da za a fara tawafi wallahu a'lam sai malai yace alhadisu salis wal 20 ba'd al 200 hadisi na 23 bayan hadisi na 200 ko kuma 223 malai yake cewa ana abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma qala tafa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fi hajjatil wada'i ala ba'ir yastalimu ar-ruknu bi mahjanin wanda hadisin imam al-bukhari ya hutar shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabul hajj babu istilamin rukni bil mahjan babi wanda yake mana bayani lalle ana shahar alhajarul aswad da wata sanda ko wani makami almahjan shi shine makami wanda sanda wanda take da kai irin wannan sanda ko kara wannan wanda ake mata kai irin tace a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yazo zayau fara tawafin shi manzo Allah ya shafa alhajarul aswad da wannan sanda juz'i na biyu shahi na 151 hadisi mai lamba ta 1607 haka shi ma imam muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabul hajj babu jawabu tawafi ala ba'irin wa ghairihi babi wanda yake mana bayani akan halaccin yin tawafi akan abun hawa akan taguwa ko kuma wani abu makamancin haka kura ce wanda ake dora mutum ko wani abu makamancin haka duka shari'a ta bada dama saboda mun samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi tawafi akan taguwa juz'i na 4 shahi na 67 hadisi mai lamba ta 1272 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah ibn Abbas yarda Allah shi tabbata a gare su yake cewa tawafa annabi sallallahu alaihi wa sallama fi hajjatil wada'i ala ba'ir manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yayi tawafi a hajjin shi ta bankwana akan taguwar shi wannan lokacin da ya kasance hajjin bankwana akalla an samu wurin mutane kusan 40,000 wanda suka zo wannan hajjin wani bai taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya zo wannan hajjin ne dindin ya ga manzon Allah wani ya zo ya ji daga manzon Allah wani ya zo ya ga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ya aiwatar a hajjin shi ta bankwana a lokacin nan da mutane suka yi yawa wani yana so ya ga siffar manzon Allah wani yana so ya ga aikin manzon Allah a lokacin nan manzon Allah sai ya dauki aniya akan ya dini ta tsankanin mutane na nesa ya ganshi na kusa ma ya ganshi manzo Allah sai ya hawo taguwa dindin ya yi dawafin shi wanda yake nesa ya ganshi kuma wanda yake ya san wanda bai iya ba bai san ba yanda za a yi tawafi ba shi ma ya gani ya koyi aikin tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan sakamakon jama'a tuntunudin jama'a da suka yi shine ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dau alwashin yayi tawafin shi a saman wannan taguwar tashi yake cewa yastalimu ruknu bi mahjani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shahi ko ya shahi wannan hajarul aswad tare da wannan sandar tashi mai kai da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shahi alhajarul aswad kuma ya fara tawafin shi a saman taguwar shi kina wannan hadisin idan muka diba zan mu gani yana karantar da mu halaccin yin tawafi a saman abun hawa amma dai tare da uzuri idan babu uzuri mutum yayi shi a kawashi shi yayi lada kuma kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka ne saboda maslaha dalilin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tawafin shi a saman taguwar shi kuma zan mu gani hadisin yana karantar da mu lalle mustahabbancin shaho shi alhajarul aswad tare da wani abu wanda yake hannunka sawa'un sanda ce ko wani abu wanda zai iya isa ya shaho ko da ba hannunka bane ba da sharadin wannan abun wanda yake hannunka baya cutar da mutane ba mutum baya zo da takobi bai zare yace da ita za ya shahi alhajarul aswad saboda hannun shi bai kaiwa saboda abu ne wanda za ya cutar da mutane amma dai duk abin da ba zai cutar da mutane ba to kana da damar ka shahi Hajarul Aswad tare da shi dan lokacin da zaka fara tawafin ka kuma da kai riwaya wadda ta tabbatu daga Imam Muslim wanda ya samu hadisin ne marfu'i daga Abdullah ibn Umar yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shahi wannan Hajarul Aswad da sandan nan me kai yace a lokacin nan sai sun baci wannan sandan kenan ana so koda mutum da hannun shi shafa ya sun baci hannun shi ko kuma mutum ya shafa da wani abu a hannun shi shi ma yana iyawa ya sun baci hannun shi wannan idan mutum idan ya samu dama alo a halin da mutum da bai samu ba dama haka ba an ya hime babu wani abu kamar hadisin baya na Abu Umar wanda yake ce mana in ba dan ya ga manzon Allah ba ya sun bace shi ba wannan Hajarul Aswad yace shi ma wallahi da bai sun bace shi ba kenan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da aka samu dama a aiwatar da ita za a samu ladan sunna kuma idan muka diba hadisin zan mu gani hadisi ne wanda yake nuna mana lalle idan an zo aikin haji idan aka samu wanda yake kowa masaniya akan aikin haji a sa shi gaba a bibiye shi irin ayyukan da yake yi kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya dauka kanshi a saman taguwa duddan wa'inda bisan bayan da ake yin aikin ba su gani kasancewar fadan shi da yake yi khuzu anni manasikakum fa inni la alqaakum ba'da hami fa inni la adri فإني لا ألقاكم بعد عامي هذا manzo Allah yake cewa ku dauki ayyukan haji daga gare ni saboda ni ban sani ba takan yi bana sake haduwa tare da ku bayan wannan shekara haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hudi musabban shi lokacin da ya huto hajjin shi ta ban fada kuma wannan yake nuna mana lalle idan aka samu duk wata dabba wanda ake iya cin naman ta hakika halaka ne ta shigo cikin harami ita ma ta yimo a shigo da ita cikin harami kuma a hawo ta ayi tawafi kasancewar da muka dauka zan mu gani taguwa ana cin naman ta kenan gutsarin ta da kashin ta duka halaka ne duka ba najasa bane ba saboda ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bashi da masaniya shin taguwar da ya hawo ta iya yin gutsari ko ta iya yin kashi a cikin haramin ko ba ta iya yi ba amma dai manzo Allah ya hawo ta kina wannan shi yake nuna mana duk dabbar da ake cin naman ta hakika gutsarin ta da kashin ta duka halaka ne ba najasa bane ba wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba حديثي لا ريبيو دا إشرين دهون ما لكي تيو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين وأن حديث إمام البخاري ياهو تردشي أتكي إن كنت تلتاه شاتين كتاب الحج باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين باب ونديكي بياني وندا بشاهبا Ka'aba ba sai wannan rukunin guda biyu wanda ake ce musu ar-rukunaini al-yamaniyaini shine rukuni wanda yake al-yamani da ash-sharqi wanda sukurwar shi da kai al-maqam ibrahim wanda shi kuma ɗaya a cikin shi da kai al-hajarul aswad juz'i na biyu shahi na 151 hadisi mai lamba ta 1609 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin gantaccen littafin sun kitabul hajj babu da ihlal min hayth tanbi'u sirahila juz'i na hudu shahi na 9 hadisi mai lamba ta 1184 hadisi ne wanda aka samu shi daga abdullahi bin umar yarda Allah shi tabbata a gare su yake cewa lam ara annabi sallallahu alaihi wasallama yastalimu min albayt lalle ni ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba yana shahu wannan ɗakin wanda ake kiran shi ɗakin Ka'aba Ka'abar dai karan kanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya shahu ta lokacin da yake tawafin shi yace illar rukunaini al-yamaniyaini sai dai wannan gimshikin guda biyu ar-rukunu sharqi da ar-rukunu al-yamani wanda ɗayan gehen shi da kai al-hajarul aswad jikin shi da kai al-hajarul aswad shi kuma ɗayan da kai maqam ibrahim a sukurwar shi a gehen shi kinan hadisin yana nuna mana lalle mustahabbancin shaho wannan rukunin guda biyu wanda al-yamani da ash-sharqi kuma mustahabbi ne ga mai yin shi tawafi lokacin da yazo wurin al-hajarul aswad ya sumbace shi idan ba ya iya sumbata shi ba ya shafa shi da hannun shi ya sumbace hannun shi idan ba ya iya ba ya samu wani abu ya shafa shi da shi ko ya sumbace wannan abun ko kuma ya nuna shi daga nesa idan baya iya ba wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin yana karantar da mu babu wata mashru'iyya akan mai tawafi yana tahiyya yana shafa ka'aba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a same shi ba yayin haka ba kuma da yawa daga cikin mutanen mu zasu tahiyi zaka gani yana tahiyya kurum yana tahiyya yana shafa gungun ka'aba shi kuma wannan baya daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan zamu gani duka wannan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata a wannan matsayin a wannan wurin wanda ya samu kanshi wanda ake kiran shi manasikul hajj zamu gani abu ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu umarni daga ubangijin shi abu ne wanda shari'a ta tabbatar mana wanda ya kamata mu tafi akan shi kenan ba a buƙatar ƙari ko ba a buƙatar rage abinda duk zaka iya ka zo da shi abinda baka iya ba kuma wannan la yukallifullahu nafsan illa wusaha amma dai kai ƙari akan abinda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hakika ka bata kuma ka zo da bid'a misalin mutum yazo ya ce a'a shi ba ya fara tawafi ba sai daga arrukun sharqi inda maqam ibrahim daga nan zai fara daga gani to wannan mutum yazo ya bata ko kuma ya ce a'a shi ba yayi kewaya ba sai kewaya takwas zai yi saboda ya ƙara samun lada wannan bid'a kenan abinda aka zo maka shi ka zo ma amartukum bihi fa'tu minhu masratun aw ma nahaytukum anhu fashtanibuhu kuma lallo a lokacin nan ne a cikin hancin shi da ban kwana aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ayat da take cikin suratul maida kenan dan haka mas'alar wani ya ƙara akan abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi hakika ya aikata bid'a kuma wannan zai mai sanadiyar warwarewa aikin shi na hajji Allah kiyaye sai babi na gaba malai yake cewa babu tamattu babi wanda yake mana bayani akan tamattu'i mun sani ayyukan hajji suna kasuwa kashi uku da kai al-ifrad da kai at-tamattu da kai al-qiran al-ifrad tunda kasancewar malam zai kawo mana hadisi akan cikin su dukkan waɗannan nau'ikan ina ganin mu bar shi har mu tafi zuwa ga hadisan wanda suke mana bayani akan haka shi dai malam yace mana babu tamattu babu wanda yake mana bayani akan at-tamattu at-tamattu shi shine mutum ya dauki harama haji umara da haji daga wurin da ya dauki daga wurin miƙati idan yayi harama yazo garin Makka zaya yi aikin shi na umara ya warware ihramin shi idan ya warware ihramin shi sai kwana na takwas ayyamu tarwiya a lokacin nan ko mutun ya mai da ihramin shi yayi aikin shi na haji kenan da niyya daya labbaika umratan wa hajjan lokacin daga wurin miƙati idan ka taho garin Makka zaka yi aikinka na aikin aya kai aikinka na umara ka ajje ka sabke ihraminka ka sanya kayanka irin na gida ka sanya turare ka dora rawani ko wani abu a saman kanka ka yanke farcenka ka yanke gashin komai zaka yi sai kwana na takwas ayyamu tarwiya kuma lokacin nan zaka dauki za a cikin garin Makka daga ɗakin da kake a lokacin nan zaka mai da ihraminka ka fito kuma ku tahi ku kwana a Mina wannan shi ne ake kira at-tamattu kuma alƙashin wannan asnaf ko kuma anwa na manasik malamai sun yi ta tsokaci akan su faɗa dai mafi rinjaye a cikin ayyukan hajji babu wanda yake da wanda yayi lada wanda yayi fadala kamar at-tamattu hadisi za su zo da maganganun malamai gaba sai wata ha insha Allah yake cewa al-hadisul khamis wal 20 ba'da al 200 hadisi na 225 an abi jamrata nasr bin imran as-sab'i qala sa'altu ibni abbas an al mut'a fa amarani biha wa sa'altuhu an al hadi qala fihi jazur aw baqratun aw shatun aw shirkun fi dami qala wa ka'anna unasan karakarihuha fanimtu fara'aytu fil manam كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وأنا حديث إمام البخاري يهوتر الشيء أتكين إن قنتت لتا إن شاء أتكين كتاب الحج babun fi man tamatta'a bil umrati lil haji fa mastaysara min al hadi babi wanda yake mana bayani ga wanda ya tamattu ya hada umara da haji ya dauko niyya daga wurin miƙati to fa mastaysara min al hadi wajibi ne akan shi ya yi hadaya da abinda ubangiji ya sauke mai juz'i na biyu shahi na 167 hadisi mai lamba ta 1688 hadisi ne kuma wanda shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabul hajj babu mut'atul hajj babu wanda yake mana bayani akan mut'a ta yin aita aikin hajji da kai mut'a wanda wayannan wanda ɗan shi'a suke yi rafida wanda suke yi shine nikahul mut'a aure na jin dadi za su zo tare da mace ayi jinga a zan baki kaza a matsayin sadakinki zan mi aure tare da ke tsawon kwana kaza bayan kwana kaza auren mu aktayin mu ya kare kwantaran mu ta kare shikenan kowa ya ta kanshi wannan shine suke kiran shi mut'atun nikah shine abinda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta amma dai su sun halatta shi a cikin aqida su ta yin shi'a abin wanda bashi da kyau a cikin shari'a abu ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta shi qata'an shari'a ta haramta amma dai ne idan aka ce maka mut'atul nikah mut'atul al-hajj shine mutun yayi haramai yin aikin umara da aikin hajji idan ya shigo garin Makka yayi aikin umara ya sabke ihramin shi yayi mu'amala irin ta kowa a cikin gari bayan lokacin da kwana na 8 ya dauki ya mera ihramin shi daga inda yake a cikin garin Makka kuma ya huto ya tafi kwana a garin Mina shine ake kiran shi mut'atu al-hajj Imam Muslim ya hutar da wannan hadisin a cikin juz'i na 4 shahi na 55 hadisi mai lamba ta 1238 hadisi ne wanda aka samu shi daga Nasr Abi Jamra Nasr bin Imran As-Sabahi yana tabi'i ne yana cikin tabaka ta uku na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma su Imam Az-Zahabi sun mai shaida akan ɗaya ne daga cikin masu ilimi na daga malaman tabi'ai kuma siqani ana amsa hadisin shi 100% ya mutu a shekara ta 127 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani gari wanda ake ce mai Sarhs anan Allah mai cikawa kamar yanda Imam Az-Zahabi ya bado bayanin shi a cikin Al-Kashif juz'i na 2 shahi na 319 haka shi ma Ibn Hibban ya ambace shi a cikin littafin shi As-Siqat juz'i na 5 shahi na 275 yake cewa sa'altu ibn abbas anil mut'a na tambi abdullahi bin abbas akan mut'a ta yin aikin hajji fa amarani biha a lokacin da na tambaye shi sai ya ce a ai abi jamra ka tahi kai mut'a aikin hajjin ka kenan kakka yi ifradi kakka yi kirani ka tahi kai mut'a fa amarani biha sai umurce ni da wannan mut'a wa sa'altuhu anil hadi sai na tambaye shi to idan mutum idan yayi mut'a shin da kai wani abu akan shi da kai hadaya akan shi sai yake cewa fihi jazur duk wanda yayi aikin duk wanda yayi mut'a ya dauki ihrami yayi labbaika umratan wa hajjan daga miqati ya zo garin Makka yayi umra ya sabke ihramin shi sannan ya sake dauka ihramin shi a kwana na 8 yace to da kai hadaya akan shi hadayan nan shi shine zai soke taguwa aw baqara ko kuma saniya aw shatan aw shadun ko kuma ya soke ya yanka dabba akuya ko tumkiya yake cewa aw shirkun fi dami ko kuma a taru mutane su taru su zubda jini taruwa da ake yi shi shine a yanka kora kumi ko kuma saniya amma dai karamar dabba akuya ko kuma tumkiya ko rago wannan ba a taruwa akan su wayannan guda biyun taguwa ko kuma saniya a su ake taguwa ko mutum biyu ko mutum uku ko mutum huɗu ko mutum biyar ko mutum shida ko mutum bakwai bakin makuranta shine mutum bakwai suna iya hada kudin su ko ƙasa da haka su hada kudin su su yi hadaya misalin mu bakwai mun tafi dukkan mu mun yi tamattu'i muka gani a idan muka ce kowa ya sai akuya ko ya sai rago abin zai mana yauni sai mu ce to shikenan dan haka mu hada kuma yin manyan dabbobin su suka yi duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da karamar dabba amma dai an yi so ayi layya ko kuma ayi hadaya da babbar dabba saboda yawan naman ta wanda zasu amfana da ita ya kasance suna da yawa yake ce wato a lokacin da mutane suna iya haduwa akan jini ku hada akan taguwa ko kuma ku hada akan saniya qala sai nasu yake cewa ka anna unasan karihuha kamar kace wannan magana da shi Abdullahi ibn Abbas ya mun akan in yi mutu'a ta yin ta aikin haji yace kamar kace cikin mutanen mu cikin sahabbai da cikin tabi'ai da kowa wanda suka kyamaci wannan magana kamar busu so ba yin ta mutu'i ba kasancewar shi manzo Allah an same shi yayin kirani fanimtu yake cewa a lokacin nan da naga huskokin mutane waɗanda suka kyamata sai na dahiya ta nayi barci yace fara'aitu fil manam sai na gani a cikin mahulki na ka anna insanan yunadi kamar kace wani mutum yana kira a cikin mahulki na yana cewa hajjun mabrurun hajjin ka karbabba ce shine can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana bayani alhajjul mabrur shine man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuk raja'a ka yawmin waladatuhu ummuhu wanda yayi aikin hajjin shi bai yi rafasu ba bai yi fasikanci a ciki ba yace to za ya dawo kamar kace yau mu ayyin shi ta ayyin shi wannan shine ake kiran shi alhajjul mabrur to a cikin mahulkin shi ake ce mai hajjin mabrurun hajjin ka karbabba ce wa mut'atul mutaqabbala kuma mut'aka da kai ita ma karbabba ce mut'a ita ce umraka umraka ma karbabba ce ya kai abi jama'a fa ataitu ibn abbas a lokacin nan sai na zo wa abdullahi ibn abbas fa haddastu sai na bashi labarin abinda na gani a cikin mahulki na fa qala a lokacin nan sai ya ce allahu akbar sunnati abul qasim sallallahu alaihi wa sallama ai wannan ita ce sunnar baban alqasim manzo allah sallallahu alaihi wa sallama kasancewar shi karan kanshi manzo allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani in ba dan ya riga ya dauko ba yace shi ma da ya koma yayi tabbaci ya dauko mi ya koro abin hada yace yace shi ya hada shi kurum kuma umurrin da yayi duk wanda ya koro abin hada yace hakika yayi kirani shi inda ya riga wanda ko bai koro ba ya warware niyyar shi yayi tamattu'i kinan shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ba dan haka ba yace shi ma da ya warware kuma hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi yake cewa la wastaqbaltu man amarani mastadabartu lama suqtu alhadaya wala halal wala halaltu ma'akum yace ta umba dan na rigaye ba na gabato ba yace aida na koma baya ni yace da ya dauko da ya koma baya kuma yace in ba dan ya dauko hadayen shi ba yace shi ma da ya warware ihramin shi yanda mutanen da yanda sauran sabban shi ya umurce su warware ihrami shine lokacin da ya aiki umara da ya ajje ihramin shi ya shigo yayi mu'amala irin yanda kowa yake mu'amala sannan kuma rana ta takwas ya dauki ihramin shi ya meda ya yanka hadayen shi amma dai ya riga ya koro kuma ya riga ya dauko niyya yace shikenan kuma shine wannan yake nuna mana shi ma manzo Allah ya so yin tamattu'i amma dai dan kaza da kaza shi san ya bai yi su ba shine yake cewa lalle wannan ita ce sunna baban alqasim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kina idan muka diba hadisin zan mu gani hadisi ne wanda yake nuna mana lalle rushewa al'adun da aka samu a cikin jahiliya wannan hadisin yana rushe wancan al'adun wanda kasancewar lokacin jahiliya su larabawa sun kasance ba sa yin aikin umara sai a cikin watan safar sai kawuwa sawun dukkan waɗanda suka zo aikin haji ya dauke watan safar ya kama a lokacin da ake dawowa aikin umara daga an ce lokacin aikin haji ya shiga to ba su ba aikin umara kina wannan al'ada ce ta larabawa a lokacin jahiliya kiran yanzu musulunci da yazo sai ya kawo ya tabbatar da aikin umara a wannan lokacin kiran tilas a samu ansu sun kyamaci waɗannan abubuwa amma dai kuma shari'a saman ra'ayin kowa take wannan shi ya kawo haka shi sai ya ubangiji yake mana faman tamatta'a bil umrati ila alhajj fa mustaysara min alhadai kiran kuma bayan haka abinda zan iya ba abinda zan iya fa'idantuwa da shi kalkashin wannan hadisin halatta yin tamattu'i ga wanda yazo ga umara a cikin kwanukan yin aikin hajji kamar yadda Ubangiji yake mana, amma dai abinda bawa zai yi abinda mutum zai yi, wanda ya dauko wannan niyyar zai zub da jini ne, shine zai hutar da hadaya, shine Ubangiji yace fa mustaisara min al-hadaya, abinda ya sauƙaƙa daga gare shi ne daga hadaya, yayi kokari ya zub da jinin ta, shine sawa'un ko ya kasance yana da halin zub da jinin taguwa ko kuma saniya ko kuma karbar dabba ko kuma su yi musharaka su haɗu akan dabba guda ɗaya ko da adadin su zai kai guda bakwai daga bakwai adadi bai karuwa sai dai wa'ansu kuma su goma su ma gehe su ɗauki wata su yi su haɗu tsakanin su kuma su yi kenan makurata adadi na a haɗu a cikin jini shi shine bakwai kuma zan magani hadisin yana ƙarfafa mana dalili na shari'a kasancewar shi Abi Jamra yayi mulki akan abinda Abdullahi bin Abbas ya faɗi mai kuma abinda ya gani a cikin mulkin shi yana karhoha abinda Abdullahi bin Abbas ya faɗi mai kuma lalle mu sani ita mulki irin wannan nagari juz'i ne daga cikin 46 daga kaso daga cikin 46 na daga annabci ar-ru'ya as-sabiha kuma hadisin yana tabbatar da mu duk wanda aka zo aka karfafa shi da wani mulki akan bangaren shari'a hakika yayi horin ciki akan haka kamar yadda Abdullahi bin Abbas yayi horin ciki daga haka shine kalkashin haka zan mu iya fa'idan tuwa misalin salloli da muke yi nawafil da muke yi wanda suke zawatul asbab kamar raka'a biyu kamun sallah azhar raka'a hudu bayan sallah azhar wane yazo ya tambaye malam yake cewa a'a me ya kamata mi a salloli a ansinafiloli suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin sallah azhar sai yake ce mi a'a kai guda 6 sai muhulki an ce mi a'a guda 8 ake yi kun gani ai wannan muhulkin nashi ma dauke shi ma ya itimati da shi ba akan shari'a ba amma dai yayi muhulki guda 6 kenan zan mu ce muhulkin shi ya karhohi abinda shari'a ta zo da shi kuma abinda aka mai fatawa akan shi wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba hadisi na 226 malai yake cewa an hafsata zawjun nabiy sallallahu alaihi wa sallama annaha qalat ya rasulullahi ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر wani hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul hajj babu tamattu wal ifrad babu tamattu wal ikran wal ifrad bil hajj babu wanda yake mana bayani akan yin tamattu ko kuma yin kirani ko kuma yin ifradi lokacin da mutun ya dauki haramin yin hajji juz'i na biyu shahi na 143 hadisi mai lamba ta 1566 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabul hajj babu bayan an al-qiran la yatahallalu illa في وقت تحلل الحاج المفرد بابي wanda yake mana bayani lalle wanda ya dauki niyyar yin kirani bashi da intin ya warware ihramin shi a wannan lokacin da ya gama umrar shi har sai ya dakata wanda ya dauki niyyar yin ifradi ya gama shine ranar yanki ranar layya a lokacin nan idan ya warware a lokacin nan kai ma ka warware kenan wanda ya dauki ikirani shi shine mutun zai dauki zimma labbaika allahumma umratan wa hajjan idan ya huto ya koro abin yankan shi ya shigo garin makka zai zo zai umara sa'ayin shi tawafin shi da yi da sa'ayin shi da yi sun wadata su me lokacin da zai yi aikin hajji ba sai ya maimaita su ba amma dai zai tsaya da ihramin shi har zuwa lokacin da mai ifradi ya zo ya gama aikin hajjin shi bayan an yi yanka sannan zai zo ya yanka hadayen shi warware aikin shi ya warware ihramin shi wannan shine bambancin tamattu'i da kirani kuma wannan shine aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata tamattu'i zakai niyyar yin umara da aikin hajji amma dai baka koro abin hadayar ka ba zaka shigo garin makka zaka yi umararka bayan ka gama umara ka sabke ihramin ka kai mu'amala irin yanda kowa yake mu'amala, kwanta da iyallanka ka yanke martanka kai komi duk abin da ake yi, ka sa kaya irin na zaman gida. Sai rana ta takwas ka dauki ihrami ka tai kai aikin haji, ba baka bukatar yin tawafi, baka bukatar yin sa'i baina safa wal marwa. Kurum tahiyya min zakai ka tahi ka tsaya a arafa, ka kwana a muzdalifa, ka dawo kai yanka kai jiwa. Amma rishi mai kirani idan ya zo da abin hadayen shi za ya sa mata alama ya barta, ya zo ya yi umara. Idan ya yi umarar shi za ya zamuna da kayan shi na ihrami har zuwa lokacin da aka gama aikin haji. Wannan shi ne bambancinsu. Shi kuma ifradi, mutum za ya zo da aikin ainihin aikin haji kadai, bai buƙatar ya yi hadaya. Za ya zo labbaika Allahumma hajjatan, daga inda miƙati yake, Ubangiji na yi harama yin aikin haji, zuciyarka ta kudure, bakinka ya furta. Idan ka zo za ka yi aikin hajjinka kadai, sai dai da kai wayan da mutanenmu da suke yi mafi yawa suke cewa umra makawiya, umara wadda take ta Makka. Mutum bai daukowa saboda kai yanzu kai da ban san kudin shi ya sai adaya, sai ya yi dubara. Idan ya shigo ya yi aikin hajjin shi, yanzu an warware, sai ya koma masjidu na Aisha, masallacin na Aisha, daga can sai ya dauko ihrami ya dauki ya bada kudi mota ta dauke shi ya kai shi can, sai ya dauko ihrami daga can sai ya dawo yanzu ya yi aikin wannan. Ba ma ce bata karbo ba, amma dai wannan wayan fa mutum ya tabbata da kudin Ubangiji insha Allah. Ya hutar da wannan hadisi a juz'i na 4 shahi na 50, hadisi mai lamba ta 1229. Hadisi ne wanda aka samo shi daga sayyida Nana Hafsa, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, uwan mummunai ya ga Umar bin Khattab, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Take cewa ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, ma sha'anun nas halu min al-umrati wa lam tuhil anta min umratik, me ya samu mutane kai ga kanin har yanzu da ihrami a jikinka, kuma ga mutane can sun murmure ihramin sun shiga shagalin su a cikin gari, me ya samu mutane kai ba kai ba kuma su sun yi? Fa qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inni labbattu ra'si, lalle ni na sanyawa gashi na turare. At-talbid shine mutun ya kwafa turare, turare wanda yake da meko, wanda yake da meko, afwan meko ba meko ba, danko, wanda yake da danko a sanya shi, sai a kwaba dai a sanya shi a kai diddan ya hada gashi wuri daya, kasancewar gashin su kasa yake, irtisal suke yi, gashin su yana kasa kuma gashin su iska tana daukar shi. To kasancewar mai ihrami ba a san gashin shi ya kasance haka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kwafa turare, sai ya shafa akan shi ya kulle shi. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa labbattu ra'si, hakika na nannade gashi na da turare wanda yake da danko. Wa qallattu hadai, kuma na koro abin hadayata na sa mata alama. Fala ahillu hatta anha, bana sauke ihrami na ba har sai na zubda shi. Kidan sai ranar layya shine aka sanya mata yawun nahar, ko ranar da ake zubda shi. Dalilin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai sauke ihramin shi ba. Me yake nuna mana haka? Yana nuna mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauko niyyar kirani, inda ba niyyar, inda niyyar tamattu'i ya dauko, da ya sauke ihramin shi kamar yadda sauran sahabban shi suka sauke, kuma yayi mu'amalar shi bayan rana ta takwas ya sake daukar ihramin shi. Kasancewa ya dauko kirani, niyyar shi ta kirani a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa Hafsa, a'a ni niyyar ta daban, su ma niyyar su daban, ni kirani na dauko, kenan baya dacewa ga ni in sabke ihrami na har sai na yanka abin yanka na. Wannan hadisin zan mu gani yana karantar da mu lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hajjin shi da yi ta ban kwana yayi kirani, kuma abin da yake nuna mana wannan fadar tashi da yi wa Hafsa, yarda Allah shi tabbata a gare ta. Kuma hadisin yana karantar da mu lalle mashru'iyyar koro abin yanka, ko da ya kasance daga nesa ne, in mutum yana da dama sunna ce ta manzo Allah daga wannan garin ka kora abin yankan ka har zuwa Saudiya sai dai idan ka ce idan ka kora shi daga nan za a ce a aja ka wani a dai diba ne hankalin dashi amma dai sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya tattara abin yankan shi ya kora su ya bada an kora su shi kuma yana nan garin Madina an koro an kawo musu an sanya musu alama kamar hadisi na gaba wanda zai nuna mana an sa musu alama an koro su an kawo su garin Makka kenan wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wanda suke kwaikwayon garin Makka wanda suke nan kusa kusa wanda suke zauwa a kafa ko kuma a wanda suna iya kora abin yankan su zo da shi nan sanyo shi cikin haram kuma zan magani wannan hadisin yana karantar da mu mashru'iyyar sanyawa abin hadaya alama ko mutum ya sanya mata wani tsumma ko kuma mutum ya sanya mata wani icce ya kulla mata a jikinta ko ya sanya mata takalmi kamar yadda muka samu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ko manzo Allah ya tabbatar da su akan haka a sanya mata alama amma dai na manzo Allah Aisha take cewa ita ta tubuka tsumman da aka kukulla musu da aka kukulla musu manzo Allah yace wa'annan su sune hadayata kuma dammi ake yin haka saboda idan sun shigo wa'inda suke kasancewar ai kwanuka ne ya ayyuhal ladzina amanu la tuhillu sha'airallahi wala ash-shahral harama wala al-hadaya wala al-qala'id al-qala'id shine wannan dabbobin da ake rataya musu alama na lalle dabbobin hadaya ne kinan kada wani ya ta'addanci akan su kuma su ma a girmama su idan ka ganta ka kora ta ka meda ta kayan uwanta ka bata abinci ka bata abin sha saboda haka ake sanya musu alama kuma kankashin wannan hadisin zan magani mashru'iyyar talbidur ra's mutun yana iya sanyawa kanshi yana iya sanyawa kanshi turare kuma wannan shi yake nuna mana mustahabbi ne ga nazo nayi wanka na ina da niyyar in tayi dauki har in tawo in dauki ihrami a miqati ina iya sanya turare in sa ma kaina turare in muto in iso miqati in sanya ihrami lokacin da na dauki talbiya a lokacin nan ne duk wannan abubuwan suka ke haramu a gare ni amma dai kamun shi babu wani abu da yake haramu a kaina kamun mun ina yanke horti na ina iya yanke ina iya yin aski ina iya yin kana ina iya yin komi kamun in iso amma dai matukan na iso na fawwaha da baki na labbaika allahumma umratan ko labbaika allahumma umratan muhajjan to wannan abubuwan komi ya zama haramu a gare ni idan nayi to wajibi ne sai nayi hadaya nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wa kanshi turare ya nannade kanshi mi kamun ya dauke ihrami amma dai bayan ya dauke ihrami dukkan wannan abubuwan haramun ne gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma lalle kora abin yanka hadayanka koda sun shigo harabi kai baka shigo ba baya nunawa ka shiga cikin ihrami ka shiga cikin ka zama mutum ma'aikacin aikin hanshi kuma kamar yanda hadisin kuma yake ƙara nuna mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da umarni ga duk wanda ya koro hadayen shi da yake rani wanda ko bai koro hadayen shi ba yayi tamattu'i kina wannan duka kasancewar mas'alai shi tamattu'i da qirani sune wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan su amma dai mu dai a mazhabin mu na malikiyya guda uku da kwai ifradi ƙarin ifradi duk da kasancewar da yawa daga cikin malamai lasiya ma wanda suke kan mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal sun yi inkarin ifradi lasiya ma da kwai maganganu wanda Imam Al-Albani yayi akan su yake cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi magana shi ba kuma bai yi umurni da shi ba dan haka kenan ba wata matsaya wanda zan mu dauka mu ce a'a idan manasik din mu zan mu kasa shi kashi uku da kwai tamattu'i da kwai qirani da kwai ifradi yace wannan ifradin babu hirar shi saboda manzo Allah ga abin da ya bayyana kuma ga abin da ya umurni lokacin da ya iso yace mutane su tahi su yi umara a lokacin nan wanda ya dauki ifradi ai kaga ba hirar umara amma dai manzo Allah ya umurce su yace kowa ya tahi ya yi umara a cikin sahabban shi sahabban su suka yi shiru ba su tahi suka yi ba manzo Allah ya sake mimitawa kowa ya tahi ya yi umara ba su yi ba ya sake mimitawa ina umurta ku kowa da ya tahi ya yi umara kina wannan shi ke nuna mana mas'alar guda biyu ce in ma tamattu'i ko qirani wanda ya koro abin hadayen shi za ya yi qirani wanda bai koro ba kuma sai ya yi tamattu'i in ya kama ya tahi ya yanka abin hadayen shi to gaskiya hujja ce tana da suna da hujjojin su wanda suke masu ƙarfi sai dai kuma inna wajadna aba'ana ala umma mu dai malikiya ne kuma ma hutu mu ce malumu ba a'a ai wannan abu ai ba haka ba kinan mu tai akan haka yi kinan wanda ya dauko ifradin inda shi ma ifradin abu ne wanda yana yiwuwa masalan mutum ne ya hutu aikin hajji sai aniyar shi zai yi tawattuki idan ya zo ko kuma zai yi kirani idan ya zo za a yi umara a kwana na takwas ya huce Mina sai Allah da ikon shi ya kaddara jirgin nasu bai tashi ba ko kuma motar tasa ya taba ci akan hanya bai iso ba sai rana ta tare ya iso a lokacin da mizani in ai babu hira ai babu hira ta mutu ana koko a taya tsaya a Arfa kai ka zo ka ringa hira umara ai ba yiwuwa a lokacin nan kun gani ya koma ifradi aikin shi sai kasancewar abu ne wanda masail ne shawaz kalla suke nadiran ma mutum yake samu irin wannan masalolin illa waɗanda suke kusa da garin Makka waɗanda suke kusa da harami su mafi yawa wannan abin yana iya samun su wani abu ya hada ka ka iso a lokacin amma dai mafi yawa mu dai wanda za a ce maka an baka randevu jirgin ka rana kaza zai tashi ko in kai rate dawa ba hira ta iya sai dai Allah galib sai dai Allah kai mu shekara mai zawa Allahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba malam yake cewa الحديث السابع والعشرون كانت هذا الحديث كانت هذا الحديث نجا وصحو غريش كانت هذا الشيء حديثي نا ريبيو دا إشرين دا بقي وعليك تيوى العمران بن حسين قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن ولم ينزل القرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات فقال رجل برأيه ما شاء وقال البخاري يقال إنه عمر ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات ولهما بمعناه وانا حديث امام البخاري يهدر شيء في كتاب التفسير سوره البقره باب فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي بابي وند يكي مانا بياني اكن دو وند تمتعي غ عمره زوا غ aikin haji shi to hakika halaya ta zamanto wajibi a gare shi ga abinda ubangiji ya sauke ni juz'i na shida shahi na 27 hadisi mai lamba ta 4518 haka shi ma Imam Muslim ya wutar da wannan hadisi a cikin kitabul hajj babu jawazin tamattu babu wanda yake mana bayani akan halaccin yin tamattu na aikin hajji ba na arme ba juz'i na 4 shahi na 48 hadisi mai lamba ta 1226 hadisi ne wanda aka samu shi daga Imran bin Hussein bin Khalaf bin Abd Nahm الخزائي الأزدي الكعبي البصري صحاب من زعل لاني صلى الله عليه وسلم أنا عدي دقت كن طبقة تهركو ندق ما سرويتو حد السمن زعل الله صلى الله عليه وسلم يا مسلم تدشي دبابنشي دأبو هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي لوكتي ايا سكزو من زعل الله كم سكا مسلم تا يا متأشكرة تا 52 أتكين قرم بصرة tambaya mun yi bayani akan wane ne da irin gogormayar da Imran bin Hussein yayi a bangaren shari'a shi ba ya rawaito hadisi la ba sabihim a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa unzilat ayatul mut'ati fi kitabillahi an saukar da aya wadda take bayani akan mut'a aikin haji a cikin alqur'ani fafa'alnaha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sai muka aikata ta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai dai ne idan muka dauka yace ma'a tare da manzon Allah shi ko manzon Allah mun samu ba tamattu yayi ba biyai kirani yayi ko kinan nan me yake nihi kinan sai muka yi ta tare da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah kirani yayi mu ko muka yi tamattu amma dai manzon Allah yana kallon mu muka yi haka kuma shi ya umurce mu da aikata yake cewa walam yanzal qur'an bi hurmatiha ba a sabkar da wani alqur'ani ba wata aya wanda take nuna mana yin tamattu haramun ne yace wa lam yanha anha hatta mata, ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai hani ba akan yin tamattu'i har sai da bai hani ba akan aikata tamattu'i na aikin haji har ya mutu. Kina wannan sheke nuna mana hukuncin da hukuncin ta mazala sabit, hukuncin ta yana nan ba a shahe shi ba. Yace fa qala rajulun bi ra'ayhi, sai kurmi aka samu wani mutum sai ya faɗi wai da ra'ayin shi masha abin da ya ga dama, ah tamattu'i bai kamata ba haramun ne makruhi ya karanta shi shine inkarin shi. To ga abin da aka tabbatar, aya ta sauka, manzo Allah ya gamu ya umurce mu mun aikata, ya gamu mun yi, kuma har ya mutu bai hana ba. Sai kurum wani mutum ya tashi da ra'ayin shi yake cewa ai makruhi ne yin tamattu'i, nan bai zana sunan shi ba. Wannan shi yake nuna mana duk lokacin da aka samu wani mutum nagari, mas'ala ta rashin fahimta ta sa ta haɗu ta tsankaninku, sawa'un ɓangaren rayuwa ne, mu'amala ta yau da gobe, ko ɓangaren shari'a, bakka da hurumin ka kirayi sunan shi a gaban wani, ka ringa cewa ai wane ya ce kaza kaza sabanin abin da ake kanshi, wannan abin zai iya kawo mai yankon jini. Shi ma wannan wanda zaka faɗi yana iya ɗauka ya yi gaba ya ce a wane ya ce, wancan ma ya ɗauka ya ce wane ya ce, duk wanda ya wuce zai ringa tuno wannan kalmar a gare shi. Kinin abin da yake na ladabi ɓangaren irin wannan abubuwa, wane wani ya ce, baka ambata sunan shi ba. Sai nan Imamul Bukhari yake cewa innahu Umar, shine Umar bin al-Khattab, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Umar mun san fadalar shi a cikin jerin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya zo da ra'ayin shi, amma dai ra'ayin Umar in ya sabawa abinda shari'a ta zo da shi, za mu dauka ko ba dauka ba, amma dauka ba, saboda duk abin da ya ci karo da fadar Ubangiji da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mu jefa shi mu yi aiki da abin da suka zo mana da shi. العلم ما قال الله وقال الرسول وما سوى ذاك فوساوس الشياطين. علمي دي da aka san shi shine abin da Allah yace, manzo Allah yace duk abin da yake koma bayan haka hakika kurum wasuwasa ce ta shaytani. Ra'ayin Umar ana kaddama Qur'ani da Sunna akan shi, haka malaman mu na mazahibul arba'a, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, in wata irin magana za su zo da ra'ayinsu matukar ya sabawa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ya sabawa Al-Qur'ani, hakika za mu jewa shi mu dauki abinda Al-Qur'ani da Sunna suka zo mana da shi. Wannan ita ce aqida ta Ahlus Sunna, ko muna kanta ko muna fatan Ubangiji ya kashe mu a kanta. Yake cewa wannan mutumin shine Umar, amma dai Umar bai yi magana shi akan haka ba, kuma wannan shi yake nuna mana dukkan su sahabban nan da dukkan su wannan malaman wanda muke tahiya akan fadar haka akan fadar su, ba wai suna bina'in masail bane ba akan ra'ayin su ba, suna yi ne karkashin abin da suka samu na daga ayoyi da hadisi su yi istinbadi abin da babu hukuncin shi, ko kuma su diba maslaha abin da yake gyara al'umma sai su aikata. Umar abin da ya sanya ya faɗi wannan magana ko ya karhanta aiki yin tamattu'i a zo a yi umara a yi aikin hajji lokaci ɗaya, yake cewa ai idan an ce haka mutane za su yi ƙaranci wurin ziyarar ɗakin Ubangiji, kenan a sanya wa mutane su zo su yi aikin hajji. Bayan wani lokaci mutum idan ya samu dama ya san da kun umara a kan shi, sai ya zo ya yi aikin shi na umara, kenan wannan zai sanya a samu yawan masu ziyartar ɗakin Allah. Wannan shi ne ra'ayin Umar, dalilin shi yake karhanta tamattu'i. Haka shi ma Usman ya tafi akan wannan fatawa ta Umar bin al-Khattaba akan karhancin yin tamattu'i, haka shi ma Muawiya bin Abi Sufyan ya tafi akan wannan karhancin radiyallahu anhu. Amma dai kuma dukkan waɗanda za a yi, ko da akwai maslaha abinda shari'a ta zo mana da shi, abinda Al-Qur'ani ya zo da Sunna ta zo da shi, za mu yi aiki da shi. Shi ne na Imran bin Hussein yake bayani, yake cewa to gashi nan dai abinda muka samu manzo Allah Qur'ani ya tabbatar, manzo Allah ya umurce mu kuma ya tabbatar da mu akan haka, ya mutu bai canza wannan hukuncin ba, dan haka wani ba ya zo ba da ra'ayin shi bai ringa ce mana a'a kaza za a yi, abinda kuma yake sabanin Sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Riwayar Muslim yake cewa nasalat ayatul muta'a, hakika aya wadda take mana bayani akan muta'a ta aikin hajji ta sabuka mut'atul ayani mut'atul hajji yana nihin mut'atu aikin hajji wa amarna biha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya umurce mu da ita summa lam tanzil ayatun tansakh ayatan ayatan mut'atul hajji bayan shi bayan ma'aikata bayan umarnin da ubangiji yayi a cikin alqur'ani ba a samu wata aya ba wadda ta sabka take nassahe take shahe hukuncin aya wadda take mana bayani akan buta'a yace wala minha anha hatta mata ko manzon Allah bai bayyana mana da makin shi ba sunna kenan bata bayyana mana ba hukuncin shahe aikin aikin haji walahu ma bi ma'nahu kuma da gare su da wannan ma'ana kina wannan hadisi idan muka bibiya zan mu gani yana mana bayani akan mashru'iyyin tamattu'i kuma mashru'iyyin shi a tabbace take da alqur'ani shi shine faman tamatta'a bil umrati lil hajji wa istaysara bil hajji kuma hadisi aikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya umurci sahabban shi yin haka ne kuma ya tabbatar da su akan haka kuma ijma'i ijma'in sahabbai akan haka lalle manzo Allah ya umurce su kuma sun aikata haka ne sannan kuma zan mu gani lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hayya mutu ba nisba shahi hukuncin yin tamattu'i ba da haka kenan hukuncin shi yana nan har tashin kiyama kuma bai halatta mu zo mu ringa aiki da ra'ayi kamar yanda hadisi yake bayyana mana kuma ga alqur'ani ga sunna kenan zan mu mai da ra'ayi gehe mu aiki da alqur'ani da sunna kuma zai tabbatar mana kalkashin haka zan mu koma cikin bangaren usul mabade na usulul fiqh zan mu gani lalle alqur'ani yana shahi alqur'ani nassakhi alqur'ani ma nansakh min ayatin aw nunsikha na'ti bi khairin minha aw misliha wannan ayata take tabbatar mana mashru'iyyin nasakh shahi hukumci a shahi wani hukumci da wani hukumci kenan wannan hadisin yana nuna mana lalle qur'ani yana shahi alqur'ani shine manzo shine abinda imran ibn husayn yake cewa lam yanzil qur'anu yuharrimuha babu wani wata kalma wata aya a cikin alqur'ani da ta sabka tunda aya ce ta sabka ta farlan data ta sanya ta ta farlan data kenan babu wata aya wadda ta sabka kuma ta shahi wancan hukuncin ta kawo wani hukunci wanda yake badilin haka kuma hadisin kuma yana ƙara nuna mana lalle sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutawatira tana shahi hukuncin wanda yake na alqur'ani shine yake cewa walam yanha anhu hatta mata manzo Allah bai hana ba akan wancan ai mun ga ai hukuncin shi hukunci ne wanda alqur'ani ya tabbatar mana da shi kuma manzo Allah bai yi bayani ba akan shi ba kenan hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunna shi tana shahi wani hukunci na alqur'ani wallahu ta'ala a'lam zan mu tsaya anan kenan abinda muka karanta jeje Allah ya ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah ya kara mana ilimi da lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ya mace mu duniya da lahira bukatun mu da lahiri Allah tabbatar mana da su wanda suke da bukata marasa lahiyarmu da mabukatan mu Allah dukkan su ya warware musu masu marasa lahiya ya kara musu lafiya wanda fa suke da bukatu gaban ubangiji ubangiji ya biya musu bukatun su ya sanya wannan zaman da muka yi zamani wanda zamu koma irin shi kalkashin inuwa al'arshi Allah tabbatar da mu akan diga digen mu mutu muna bin manai اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك